This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a 13 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baballe da kanun labarai.
Amurka ta faɗa ranar Alhamis cewa tana ci gaba da nuna matsin lamba ga Isra'ila kan kare wuraren da ake gudanar da ayyukan jin kai a Gaza. Ranar Alhamis Amurka ta bayyana cewa mai yiwuwa ta baiwa Ukraine damar ƙara harba makamai masu linzami zuwa cikin Rasha sosai domin lalata makaman da Moscow ta jibge domin kai har-har ta sama a duk faɗin Ukraine. Jaridar Washington Post ta bayar da rahoton cewa gwamnatin Iran ta ƙara kulla alaka da ƙungiyoyi masu aikata laifuka a ƙasashen waje domin kai har-har kan masu sukar da Amurka da Turai.
To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa hukumar yaki da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta yi gargadi cewa yawan ambaliyar ruwa da yawan kazanta na iya janyo barkewar cutar kwalara da sauransu a sassan Najeriya.
Duk inda kika ji kwalara ta bullo to lalle akwai kazanta a wannan waje wanda zai kawo cuɗanya tsakanin abin da ya fito daga dubura zuwa abin da ya shiga baki.
Za kuma a ji fashin baki kan tasirin farfaganda ɗan ta'adda ga mutanen da suke zalunta da ma hukumomin tsaro a Najeriya.
Kullun yakin sunkuru abu ɗaya ake mafaɗa shi ɗan ta'adda yana sai nuna mun jama'a cewa gwamnati ba za ta iya kare ku ba, ita kuma gwamnati tana son ta nuna ma jama'a cewa a'a ku kwantar da hankalin ku za mu iya kare ku.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma Isa Lawan Ikara na tafa da shirin manuniya wanda yau zai maida hankali ne kan halin da Najeriya ke ciki musamman ma ta bangaren tsaro da tattalin arziki. Kuma kamar kowace ranar Juma'a yau ma shirin zai kawo wato za ku ji shirin nasihar Juma'a kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Amurka ta faɗa ranar Alhamis cewa tana ci gaba da nuna matsin lamba ga Isra'ila kan kare wuraren da ake gudanar da ayyukan jin kai a Gaza kwana guda bayan wani hari da Isra'ila ta kai kan wata makarantar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke zama matsugunin Falasina da aka raba su da mahallansu inda ya kashe mutum 18 a wurin ciki har da ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya 6. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana a wani taron manema labarai a Warsaw, babban birnin kasar Poland, cewa muna da buƙatar ganin an kare wuraren da ake gudanar da ayyukan jinƙai kuma wannan abu ne da muke ci gaba da faɗawa Isra'ila. Babban jami'in diplomasiyan na Amurka ya ce a halin da ake ciki kuma muna ci gaba da ganin ƙungiyar Hamas ta fake a ciki tana karɓewa da kuma amfani da waɗannan wurare da suke gudanar da ayyukanta da kuma haifar da ci gaba da yin barazana. Ko shakka babu ya kamata a daina domin waɗannan ayyuka suna jefa fararen hula cikin haɗari. Ya ce harin har ila yau ya mayar da hannun agogo baya inda ya sake jaddada muhimmancin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta don dakatar da yakin Isra'ila da mayakan Hamas wanda yanzu ke cikin wata na 12. A ranar Alhamis Amurka ta bayyana cewa mai yiwuwa ta baiwa Ukraine damar ƙara harba makamai masu linzami zuwa cikin Rasha sosai domin lalata makaman da Moscow ta jibge domin kai har-har ta sama a duk faɗin Ukraine. Yayin wani taron manema labarai a ranar Alhamis daga Warsaw tare da ministan harkokin wajen Poland Radoslaw Chakoski, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce
one of the purposes of my visit to Kyiv yesterday was to hear.
Ya daga cikin dalilan da suka sa na kai ziyara Kyiv shine na ji daga kawayenmu na Ukraine abubuwan da suke bukata a fagen daga shi har da gabashin Ukraine da sauran yankunan kasar. Blinken ya kara da cewa kuma zan iya gaya muku cewa yayin da muke ci gaba za mu daidaita abin da muka riga muka yi wanda shine za mu gyara za mu daidaita yadda ake bukata ci har da kayayyakin da Ukraine take da su don kare kanta daga mamayar Rasha. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar Alhamis cewa Moscow na amfani da damar jan kafa daga kawayen Kiev na kasashen yammacin duniya na kyale Ukraine ta kara kai hari a cikin yankunan Russia. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta sanar a ranar Alhamis cewa Amurka na goyon bayan samar da kujera biyu na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ga kasashen Afirka da kuma kujera guda ɗaya da za a yi karɓa-karɓa a tsakanin ƙananan kasashe masu tasowa da ke kan tsibirai. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke kokarin gyara alaka da kasashen Afirka, inda da dama ba su ji daɗin yadda Washington ke goyon bayan yakin da Isra'ila ke yi a Gaza ba, da kuma zurfafa dangantaka da kasashen tsibirin Pacific da ke da muhimmanci wajen daƙile tasirin China a yankin. Thomas Greenfield ta shaidawa a kwamitin hudda da kasashen waje cewa shekara da shekaru kasashen suna ta kira-kira a samar da wata majalisa mai kunshe da wakilai wadda za ta nuna kowane yanki na duniya a yau da mai da hankali kan kalubale da muke fuskanta a yau.
To an jima kaɗan, baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda shugaban hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CNDC Dr. Jide Idris ya ankarar da masu ruwa da tsaki cewa muddin yawan ambaliyar ruwa da yawan ƙazantar jama'a suka haɗu a wuri guda, to da wuya kwalara ta kasa ɓarkewa. Daga Abuja ga wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar da rahoton.
Shugaban hukumar ya yi gargaɗin ne biyo bayan ibtila'in ambaliyar ruwa da ya faru a jihar Borno, inda ruwan sama da ke malala ke ɗibar ƙwayoyin cuta yana gurɓata ruwan da mutane ke sha da abincinsu. Yana mai cewa za a iya samun ƙaruwar cututtuka masu yaɗuwa irin su gudawa, zazzabin cizon sauro, ciwon hanta wato hepatitis, zazzabin dengue, zazzabin typhoid musamman ma a wannan lokaci na damina, da kuma ambaliyar ruwan da ke ci gaba da samu a wasu sassan kasar. Game da cutar kwalara kuwa, hukumar a rahotanta da take fitarwa na mako-mako, rahoton mako na 36 na wannan shekarar ya nuna cewa an tabbatar da mutum 7663 ne suka kamu da cutar, yayin da mutum 216 suka mutu sakamakon cutar. Dr. Abdullahi Bula Magarba na hukumar lafiya matakin farko a Abuja ya ce rashin tsafta ka iya zama garwashin wutar da ke rura cutar kwalara a kanin al'umma.
Duk inda kika ji kwalara ta bullo, to lalle akwai kazanta a wannan waje wanda zai kawo cuɗanya tsakanin abin da ya fito daga dubura zuwa abin da ya shiga baki.
Shugaban ma'aikatar dubagari ta Najeriya Dr. Yakubu Baba ya ce rashin bawa dubagari dama wajen gudanar da aikinsa na daga cikin kalubalen da ake fuskanta wajen kawar da cutar kwalara a Najeriya.
Order number 9 wanda aka ce ana so a ending obfuscation da Hausa ana ce ba haya ko ina ba za a ci bi, saboda order ne da aka bawa minister na water resources. The federal government tana so ai achieving wani abu na din, dole sai an dawo da mai dogara aikin sa. Issue na sanitation issue ne na hukumar dogari.
A nasa bangaren, Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya bada shawara ne ga jama'a kan daukar matakan da za su kare kansu daga cin karo da cutar.
Duk abin da mutum zai sa a bakin shi ya tabbata ya wanke shi da ruwa da sabulu, ko da ma a ce mangoro ne, lemu ne, ayaba ne. Na biyu sai ya wanke hannun shi da ruwa da sabulu, inda halittun daga kan gwiwan hannu yayi ƙasa ba zallan inda mutum kawai yake cin abinci ba. Na uku kuma, in akwai farce a hannunka, a yanke wannan farcen ga baki daya, inda za a samu ruwa da sabulu ya shiga wannan gurin. A kiyaye cin abinci a waje, musamman abincin da ya kasance cewa an bar shi a buɗe ana sayarwa ne. A kiyaye shan ruwan rija, musamman in ya kasance rijan baya da nisa da wato inda ake yin bayan gida.
Gurɓacewar muhalli na daga cikin manyan abubuwan da ke haddasa cututtuka da ma yaduwar su. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga baballe da kashi na biyu na labaran duniya.
Jaridar Washington Post ta bayar da rahoton cewa gwamnatin Iran ta kara kulla alaka da kungiyoyi masu aikata laifuka a kasashen waje domin kai har-har kan masu sukar ta Amurka da Turai. Rahoton ya yi nuni da wani hari da aka kai wa Furya Zarati, wani dan jarida mai aiki a sashen Farisa na tashar Iran International, an caka masa wuka tare da jikkata shi a gaban gidansa na London da ke Birtaniya a watan Afrilun da ya wuce. An danganta harin da Iran, amma babu ɗaya daga cikin maharin da ya kasance ɗan Iran, kuma ba su da wata alaka mai muhimmanci da jami'an tsaron Iran. A cewar jami'ai, Iran ta ɗauki masu aikata laifuka a gabashin Turai waɗanda suka isa Birtaniya ta filin jirgin sama na Heathrow ba tare da wata matsala ba, kuma sun daɗe suna sa ido kan Zarati. A baya dai BOA ta bayar da rahoto kan zargin Iran da kisa kai hari kan masu sukarta a Amurka. Daga ƙarshe, a ranar Alhamis, Amurka ta sanar da kakaba sabbin takunkumai ga gwamnatin shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro. Matakin na Amurka dai ya zo ne fiye da wata guda bayan rikicin da ya barke a zaben shugaban ƙasa na ranar 28 ga watan Yuli da ya wuce a Venezuela, kuma kwanaki bayan ficewar ɗan takara adawa Edmundo Gonzalez, mai shekara 75, wanda ke neman mafaka a ƙasar Sifaniya. A cewar wani babban jami'in gwamnatin Biden wanda ya yi wa manema labarai ƙarin haske, ya ce ma'aikatar baitulmanin Amurka ta kakaba takunkumai ga jami'ai 16 da ke da alaka da Maduro, ciki har da shugabannin majalisar zaɓe ta ƙasa, daraktar majalisar zaɓe Rosalba Gil, da kuma alƙalan kotun koli na ƙararrakin zaɓe, shugabar kotun koli Carlisia Rodriguez. Amurka ta ce kotun sauraron ƙararrakin zaɓen ta hana gudanar da zaɓe cikin gaskiya da fitar da sahihin sakamakon zaɓe.
To, a gaida Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kamar yadda ba a rasa sani ba, baya ga tayar da hankulan 'yan Najeriya da 'yan ta'addar daji ke yi, a baya-bayan nan sun shiga wasu nau'ukan farfaganda na nuna rashin tsoro da rashin nadama. Hasali ma, ba da daɗewa ba suka nuna wasu fayafayen bidiyo na inda suke tsalle-tsalle da murna, zagaye da wasu motocin yaƙi da suka ce sun ƙwato ne daga wurin sojojin Najeriya. Don haka, abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu ta yi hira da mai sharhi kan al'amuran tsaro Wing Commander Musa Salmanu, wato mai ritaya kenan, a ofishinmu na Washington DC, a wata ziyarar da ya kawo nan Amurka, inda ta fara da tambayarsa tasirin irin waɗannan farfaganda da 'yan ta'adda suka shiga yi a Najeriya. Sai ya ce,
to, na farko, duk wanda ya ga wannan bidiyon da kuma abin da ya faru, babu wanda zai ji daɗin haka nan. Duk ɗan Najeriya ko kuma mai kishin ƙasa zai ga cewa shi ɗan ta'adda ko kuma irin waɗannan duk abin da suka samu sukan samu kafan propaganda ne. Shi kuma kullun a yakin sunkuru abu ɗaya ake mafaɗa. Shi ɗan ta'adda yana sai nuna min jama'a cewa gwamnati ba za ta iya kare ku ba. Ita kuma gwamnati tana son ta nuna min jama'a cewa a'a, ku kwantar da hankalinku, ku ci gaba da hidimdumunku, za mu iya kare ku. Saboda haka, duka dai faɗan dai akan mutane su samu yarda. Shi ɗan ta'adda na cewa gwamnati ba ta iya kare ka ba, ni ne zan iya duk abin da na ga dama zan iya da sauransu. Ita kuma gwamnati tana cewa mu ne dai har yanzu muke da ƙarfin gwamnati, muna da iko da sauransu. So idan aka ga irin waɗannan abubuwa ne da ke razana jama'a su ce, to, wannan ko dai gaskiya ne abubuwan da 'yan ta'addan ke faɗi da sauransu.
Wato kamar siwa mutane ƙasa a gwiwa.
Sosai kuwa, zai sa mutane su ji cewa
su
sa masu rauni cewa anya ko dai ga al'amuran suke. So akwai wannan yan ɓangaren, sannan kuma akwai cewa shi aikin kaman aikin soja ko kuma irin wannan yaƙin sunkurin, a kullum shi ɗan ta'adda yana neman ya sare ka ne inda baka zato. Inda ko kafi rashin zato kuma ya sare ka da ƙarfi, ya nuna cewa ba ka dai da ƙarfin. So duka waɗannan abubuwan suka haɗa suka nuna cewa ba abu bane wanda duk mai kishin ƙasa zai ji daɗi. Kuma duk da cewa duk sanda ake irin waɗannan abubuwan, akwai abubuwan da sanda ake cewa setbacks, kaman koma baya. Za ka iya shekara da shekaru kana abubuwa bai ɓaci ba, amma ran da aka samu kuskure ɗaya sai ka ga cewa duk ya share duka wannan abubuwan masu kyan da ake. Saboda haka, a taƙaice, abu ne wanda ba a ji dadin shi ba, wanda yake nuna cewa dole a sake koma a duba menene akai da ba daidai ba, a gyara saboda a dakile kaifin ko kuma su wayannan propaganda da suke na cewa gwamnati ba ta iya kare jama'a ba.
Wing Commander Musa Salmanu mai ritaya kenan a hirarsa da Aisha Ma'azu. To za a ji ci gaban wannan hirar a shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Ganin gare-gare garan gabzar hukumar zaben jihar Kano akan kudin siyan takardar takara ya sa shugaban hukumar jirge jawabin jaddadawa duniya dalilin da yasa tikitin yayi tsada.
Kudi ake sai yake sai masa. Kudi ya sai a sai form. Mun sa kudin form shekara 10 da suka wuce 250. Yanzu a auna 250 a wannan lokacin. Yaya wato darajar take a halin yanzu.
Game da tsananin tsamin tsaro da tsabar tsadar rayuwa a Najeriya kuwa manyan arewacin Najeriya nake cewa a gaskiya fa gwamnati na neman karya wannan kasa gada.
Kowa ya fahimci cewa an kai ƙarshe. Wahalar nan da ake ta magana suna ji kamar mafarki to yau gata tazo.
Ba wani a arewa da zai ce maka ya gansu da abubuwan da ke faruwa.
Ita kuwa majalisar jantare na Najeriya ke ta faman aikewa da goran gayyata ga manyan jami'an gwamnati suna nokewa cewa take a gaskiyar magana ta gaji da irin wannan gada-gada.
Kowa aka kira a yau ba lafiya amma zaka gansu suna tafiyar da ayyukan offices insu. Suna da maganganu akwai abubuwa da yawa da dole su zo su kare kansu don barna ne aka yi.
Waɗannan ba so mun taumaka tattabo cikin tarin muro da za ku ji a cikin wannan shiri na Manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan biyo ku har cikin gida. Shiri na 186 cikin jerin shirin manuniyan da kan zo muku duk Juma'a babu wata gargada. Gargadar kuma ita ce tsohuwar shugabar mata a tsohuwar jam'iyyar ASEAN a Nigeria Hajiya Hafsat Muhammad Baba ke cewa yar takarar shugaban kasar Amurka Kamala Harris ba za ta samu ba saboda ayyukan da ta yi a baya sun riga sun ba ta kyakkyawar shaida.
Ina ganin cewa gaskiya ba ta da wannan matsala na cewa ko akwai wasu matan da ba za su goyi bayan ta ba.
Akwai wanda suke ganin kamar ko da an ba matan dama maganar rike kasa irin Amurka wani abu ne mai girman gaske.
To ni ina ganin kwarewata bisa irin record dinta da take da shi da irin ayyukan da ta yi da kuma ita ta riga ta san makamar kundin tsarin mulki saboda irin karatun da ta yi da kuma irin shari'o'in da ta yi tun da kwararriyar lauya ce ga irin mukaman da ta rike da sauransu kuma gashi ta yi mataimaki shugaban kasa tsawon shekara 4. To ina tabbatar maka in an bata shugaban kasan ba za ta kasa rikewa ba.
Wannan darasi yake ganin ƴan Najeriya za su gani a siyasar Amurka a ce gashi dai takarar shugaban kasa a jam'iyya ne ce kuma an bawo mace.
To darasin da ƴan Najeriya za su yi ballantana mu mata cewa mu ƙara kwazo domin idan kai kwazo kuma ka bada gudunmuwarka ina tabbatar maka ba abin da ba za mu iya samu ba. Muna fata wani lokaci kamar yadda Kamala Harris ta zama mataimaki shugaban kasa, muna fata mace ta zama mataimaki shugaban kasa a Najeriya. Shi sannan aka ce bai hana zuwa sai dai a ba ajiba kuma mu duba mu ga kada mu manta da al'adunmu da addininmu da duk abubuwan mu na zamantakewa amma mu ci gaba da goyen bayan ƴan uwanmu mata.
Shi kuwa shugaban hukumar zaben jihar Kanawa Farfesa Sani Lawal Malumfashi farashin takardar takarar shugabannin kanin komi da kansulolinsu a jihar Kanawa da ake ta kukan sun yi tsada kawai ya jaddada.
Zabe ya shafi al'amura na rayuwa, al'amura sun shafi zabe na rayuwa. Kayayyakin zabe sun yi tsada, kayayyakin sufuri sun yi tsada, kayayyakin da za su sarrafa kayayyakin zaben sun yi tsada.
Amma kuma
kudaden da za a biya mutane za mu dauki mutane ne akalla 40,000 a Kano. Su gudanar da ayyukan zabe 40,000.
Nawa nawa za ku ba su?
Ya danganta kowanne ai matsayi ne.
Amma duk sannan aka zo yin zabe muna jin makudan miliyoyin naira da gwamnati ta kanta take ware wannan kuma.
Me kuke da su? Warare su wannan ya nuna muhimmancin zaben kenan. Duk da wannan kazaman kudin da nake da yake faɗa. Duk da su. Amma ko doka kuma ta ba mu dama mu sa kudi mu su kai dai mana kudin da mu sa ba.
Kamar farfesa na cewa wannan karan gwamnati ba za ta samar da kudin da suka kai suka kawo ba kenan.
Ai dole ta samar da kudin da suka kai suka kawo. Amma duk da haka kamar na faɗa muna da dama mu sa wannan kudin.
Na gode sala.
Yana nan majalisa ina ga in suka appropriate za ku ci. Amma yanzu ai ba document bane ballot legal document da za a ci yanzu. Annan kuka ayyana a matsayin abinda kuke cewa proposal abokai da shi ba mu aiki da proposal sai tartibi. Idan tartibin ya bayyana za ku ci.
Amma idan kuka yi kiyasi kuka mika gwamnati kuka ce ta baku abinda kuka faɗa kenan ba shi kuke
nufi. Ai ina kiyasi ai wannan kudin form din ma ban bayyana ba sai da shiga cikin guideline din.
Kai yuwar wata kila ai abinda ake cewa downward review.
Idan kudin masara da shinkafa sun sako kudin form zai sako. Idan kudin
alaƙar masara da zabe ne professor.
Kudi ake sai ake sai masara. Kudi za sai a sai form. Mun sa kudin form shekara 10 da suka wuce 250. Yanzu a auna 250 a wannan lokacin. Yaya wato darda take hannu
a gefe guda kuma ɗaya daga cikin dattawan arewacin Najeriya Dr. Usman Bugaji aka je na shelantawa duniya cewa ai tsananin tsadar rayuwa da tsabar samun tsaro ne suka sa dole kungiyar tuntuba ta arewacin Najeriya kiran taron sanya waɗannan matsaloli kadada
to wannan wahala ce ta kawo haka kowa ya fahimci cewa an kai ƙarshe duk wata dabara ta demokradiyya ta kasa duk wata dabara ta wasu ta kasa saboda haka yanzu kowa yana hangen wahalar nan da ake ta magana suna ji kamar mafarki to yau ga ta tazo kuma kila wanda take gaba tafi wanda muke ciki yanzu saboda haka kowa yana ji a jikinsa mai hankali ya san in ba an hadu wuri ɗayan ba an yi ma wannan abun taron dangi to zai iya wato kwashe mu duka gaba ɗaya kai mu halaka Allah ya kiyaye saboda haka wannan taron tilas ne kowa ma ya zo saboda ya ana neman mafita kuma da kai mafitar ko muna fatan Allah cikin rahamarsa zai ba mu ikon aiwata abubuwan da aka faɗa za a yi a nan wurin
da ya kakakin kungiyar tuntuba ta arewacin Najeriya ta shirya wannan taro farfesa Tukuru Baba cewa yake tsare-tsaren gwamnatin Najeriya fa sun kusa gogewa ko na dan kasar nan hadda
in ka tuna wata uku da suka wuce Arewa Consultative Forum kungiya ta tuntuba ta Arewa mun ga shugaban kasa mun je masa da rubutu ga alƙawura da yi wa Arewa mun tuna masa kuma muna magana da yawun wakilai na Arewa da suke majalisan dattawa da kuma majalisan wakilai ba za mu ce mun gansu ba ba za mu ce ba mu gansu ba har yanzu dai muna jira mu ga me zai yi in ka lura abubuwa da yawa da sun faru ba a yi tsammani haka zai faru ba kaman cire tallafi a kudin mai hauhawan farashin abubuwa da sauransu da kuma babban ummul abaisan abin da ke damu rashin tsaro ba wani a arewa da zai ce maka ya gansu da abubuwan da ke faruwa
tunda kun je kun ga shugaban kasa watanni uku da suka wuce kuma har ya bada izini a saurara muku ba ku ganin za a ce ku jira kun ga abin da zai ba
a'a Bahaushe yace ita Juma'a mai albarka tun Laraba ake yi kamar yadda na gaya ma abubuwa sun faru tun ran da ya hau mulki da ba mu yi tsammanin haka zai faru ba don haka da ya fara tafiyar nan ya kamata yanzu ne za mu tuna masa
game da tutsun tunkuɗe goren gayyatan da ƴan masattaren Najeriya ke aike wa manyan jami'an gwamnatin Najeriya kuwa shugaban kwamitin bindiddikin kashe kuɗin gwamnati a masar da tijan tarayyar Najeriya sanata Ahmad Ali Wadada ne ke cewa wani sabon salo kawai da majalisar nan za ta gwada
akwai kundi na rahoton auditor general na ƙasa dama an suka gama aikin su kawo wannan kwamiti suke sai mu kuma mu duba mu kirawo su don su zo su kare kansu to wayannan hukumomin gwamnati mun nuna fahimta mun nuna hakuri da bajinta wanda kuma mu ba karkashin su muke ba su dan aika ne kawai na mutum daya in ya tashi gobe in ya ga dama zai iya koran dukansu mu kuma ba mai koran mu duk wayannan in aka yi gayyata har yanzu ba mu gama da kundin rahoton auditor general na kasa na shekara 2019 ba bare mu shiga ta 2020 kowa aka kira a yau ba lafiya yau ba wane ne amma zaka gansu suna tafiyar da ayyukan offices din su ba mu san dalilin da wannan rashin mutunci ko daga ina ya fito kuma yawancin su bayan ma maganganun da ya shafe su kan auditor general's report suna da maganganu akwai abubuwa da yawa da dole su zo su kare kansu don barna ne aka yi wa kasa amma kullun daga wannan labari sai wancan labari
su wayannan hukumomi ne kuka gayyata da basu zo ba
akwai hukumomi misali akwai office din accountant general akwai Nigerian National Petroleum Company NNPC wannan kam babban magana ce NNPC ga sunan sun je hembelembe maganan suna hembelembe na ko ina muna da maganganu da su har yanzu ba mu samu mun yi komai ba
iyaka batutuwan da za mu yi baje karshen muke na cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya kamar da yadda aka tanada domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 987 ne su yi sallamar sakin kujerin da akan su ne da ma suke ta faman hada-hada kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zama ku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daban-daban bisa ka'ida. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.
To a gaishe ka da ta kuma ga nasihar Juma'a.
Assalamu alaikum, sunana Bello Dahiru Zuga. Ni ne limamin Central Mosque Akwa Ibom State. Muna nasiha ne dangane da abin da ya shafi rayuwa ta duniya. Allah madaukakin sarki shige mana cewa wannan duniya ba komai ne a cikin lokacin rudani. Wannan rudani kuma ba inda yake kai ne cikin lokacin halaka. Kamar yadda ya gaya mana Alƙur'anin sa mai cewa ya ku wanda kuka imani. Lalle alƙawarin Allah gaskiya ne. Kada ku sake duniya ta rude ba kowa ne yake ruda duniyar mutane ba face sai shedan shi son raba mu da Allah shi shedan makiyin mu ne kuma mu ma mu rike shi mai kamar yanda shi din baya son mu to da kuma ba kaunar sa muke ba shedan yana kira zuwa garin dina don yana son mutane su zama abuta cikin mutar sa'ira to amma shi ku Allah madaukakin sarki ya riga shin fada mana fa'idodin sa in muka bi shi zamu samu dace shi ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana Idu yana ba mu labari yana gaya mana cewa ma'aiki sallama yana khudba suka zauna a gefen sa yake cewa da su ina je muku tsoro a gare ku wanda zai zo bayana wanda wannan tsoro abinda zai zo shine na arziki duniya da adalci ita duniya saboda haka mu kiyaye saboda kada rude mu ta raba mu da Allah sai za ka ga mutane duniya ta kwahe su ba sa yi wa ƴan uwansu adalci ba sa yi wa abokan zaman su adalci ba sa yi wa mabancin addinin su adalci ba sa yi wa ƴan kasar su adalci wannan ba daidai ba duniya ba komai ba illakacin kazanta muna yi wa ƴan uwa fatan alkhairi da kasan mu muna masa addu'a Allah ba mu lafiya da zaman lafiya shugabannin mu muna roƙon Allah ya riko da hannunsu ya ba su ikon yi mana adalci mabiya su ma Allah ba su da fadara su bi ya cikin salama assalamu alaikum
sallallahu to da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai an manfa'a takeice
Amurka ta faɗa ranar Alhamis cewa tana ci gaba da nuna matsin lamba ga Isra'ila kan kare wuraren da ake gudanar da ayyukan jin kai a Gaza kwana guda bayan wani hari da Isra'ila ta kai kan wata makarantar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke zama matsugunin Falasina da aka raba su da mahallansu inda ya kashe mutum 18 a wurin ciki har da ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya 6. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana a wani taron manema labarai a Warsa babban birnin kasar Poland cewa muna da buƙatar ganin an kare wuraren da ake gudanar da ayyukan jin kai kuma wannan abu ne da muke ci gaba da faɗa wa Isra'ila. Ranar Alhamis Amurka ta bayyana cewa mai yiwuwa ta baiwa Ukraine damar ƙara harba makamai masu linzami zuwa cikin Rasha sosai domin lalata makaman da Moscow ta jibge domin kai harhara ta sama a duk faɗin Ukraine. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta sanar a ranar Alhamis cewa Amurka na goyon bayan samar da kujera biyu na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ga ƙasashen Afirka da kuma kujera guda ɗaya da za a yi karɓa-karɓa a tsakanin ƙananan ƙasashe masu tasowa da ke kan tsibirai. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke ƙoƙarin gyara alaƙa da ƙasashen Afirka inda da dama ba su ji daɗin yadda Washington ke goyon bayan yakin da Isra'ila ke yi a Gaza ba. Da kuma zurfafa dangantaka da kasashen tsibirin Pacific da ke da muhimmanci wajen dakile tasirin China a yankin.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin Hafiz Muhammad Baballe wanda ya tana gabatar da shirin da producer mu Dadi Bulawi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.